Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Aisha da Sule da masu ran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Yau ranar Litinin 24 ga watan Fabrairun shekara ta 2020. Cikin shirin za ku ji cewa sashen Hausa na muryar Amurka na faɗaɗawa tare da inganta ƙawancinsa da kafofin yaɗa labarai na rediyo da talabijin a Najeriya. Haka kuma za mu kawo muku shirin A Daina Shan Ƙwaya wanda Binta Asiyar ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kawo muku sharhin jaridun Najeriya. Sai kuma wasu ra'ayoyi da ku masu sauraro ke kira ta waya kuna ajiye mana. Amma yanzu sai a gyara zama domin a fara da sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Kasar Koriya ta Kudu ta sanar yau Litinin cewa adadin mutane 161 ne sababbin kamuwa da cutar murar coronavirus, wanda hakan ya sa jimlar waɗanda suka kamu da cutar a kasar ta kai 763. Hukumomi kuma sun tabbatar da rasuwan ƙarin mutum biyu, wanda ya sa adadin mutane da suka mutu zuwa yanzu ya kai 7. Kafin sanarwar ta yau Litinin, shugaban kasar Moon Jae-in ya sake jan hankalin al'umma akan karuwar adadin ne a inda ya nuna tsananin al'amarin, kuma ya gargadi hukumomi da su dau tsauraran matakai na dakile cutar. Banda jirgin ruwa da ke dauke da masu cutar da ke tsare a Japan, mafi yawan waɗanda ke dauke da cutar a wajen China a kasar Koriya ta Kudu suke. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana jiya Lahadi cewa Amurka ta yi wata 'yar takaitacciyar tattaunawa ta tsawon kwanaki 7 da kungiyar Taliban ta kasar Afghanistan, wanda ka iya kaiwa ga rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da kungiyar 'yan tawayen a wannan makon. Wannan jawabi na Trump na zuwa ne kwana ɗaya da aiwatar da yarjejeniyar takaitacciyar tashin hankula da aka yi a fadin Afghanistan ranar Asabar, inda duka bangarorin da ke da hannu a wannan rikici da aka kwashe shekara 18 ana yi suka amince da tsagaita wuta na mako guda. Ina so na ga yadda wannan tsagaita wuta na mako guda zai kasance, inji Trump yayin da yake wa manema labarai bayani jim kadan kafin ya kama hanya zuwa India. Ya ce an ci gaba da mutunta batun dakatar da bude wuta na dan lokaci, to amma irin ci gaba da za a samu a cikin wannan kwanaki da suka rage zai yi matukar tasiri kan irin mataki na gaba da za a dauka a batun samar da zaman lafiya a Afghanistan. A yayin da tashin hankali ke kara kamari a kasar Mali, hukumomi na sake daukar sababbin matakai don sasantawa da 'yan tawaye masu ikirarin addinin Islama da ke arewacin wannan kasa ta yammacin Afirka. Shugaban kasar Mali Ibrahim Boubacar Keita ya faɗi cewa gwamnatinsa a shirye take ta tattauna da shugabannin 'yan tawayen da ke kasar. Kasar ta Mali ta dade tana fama da rikicin masu ikirarin jihadin wanda ya barke a kasar tun a shekara ta 2012. Daga wannan lokacin fararen hula da jami'an soji da dama sun rasa rayukansu a sanadiyar rikicin.
To, kafin mu kawo muku cigaban labaran duniya, za mu je Najeriya, inda a ƙoƙarinta na gamsar da masu sauraron ta, wannan tasha ta sashen Hausa na muryar Amurka na faɗaɗawa tare da inganta ƙawancinta da kafofin yaɗa labarai na rediyo da talabijin a Najeriya. Daga Kano ga rahoton da Muhammad Ibrahim Kwari ya aiko mana.
Shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto, wanda ya bakunci Kano a wani bangare na ziyarar aiki a Najeriya, ya ce kawancen da kananan tasoshin radio da talabijin na cikin gida Najeriya ya shafi musayar shirye-shirye tsakanin VOA da tasoshin, baya gabada horo da kayan aiki ga ma'aikatansu.
Na zo in ƙara tallata sababbin shirye-shiryenmu da gidajen rediyon da dama muna alaƙa da su. Shirye-shiryen da ɗan gari a cikin wannan shirin shi ne muna son mu dinga bada tarihi na ƙananan garuruwanmu da ƙauyuka, ba manyan garuruwa ba, ƙananan garuruwa, domin komai ƙanƙanta guri yana da tarihi. Wani ya zo ya kafa shi, dalili akwai dalilin zuwansa gurin. Yanzu a Nijar akwai wani ƙauye da ake kira ƙauyen Luka. Uban Steve Luka sai ya kafa wannan ƙauyen. Daga nan aka samu sunan ƙauyen Luka. Uban ya mutu, ƙauyen yana nan, mutane na nan, haka ake kafa gurare. Insha Allah a yanzu nan muna talabijin sau ɗaya a mako, muna da niyyar za mu fara talabijin sau biyar a kowace rana. Kuma ina son a tunani idan akwai wasu ƙarin hanyoyi, tun yanzu shanin aikin watsa labarai yana daɗa bunƙasa, yana daɗa faɗaɗa, yin akwai wasu ƙarin hanyoyi da za mu yi cuɗanya, za mu iya ƙarfafa wannan zumuncin da ke tsakaninmu, sai mu duba sai mu ga mai amfani da shi.
Tashar Freedom Radio FM da ke zaman rediyo mai zaman kansa na farko a arewacin Najeriya na cikin rukunin farko na tashoshin da muryar Amurka ke ƙawance da su.
Zancen wannan abubuwan da ake cewa new media ake ce musu, da mun faro da social media, yanzu an zo an wuce wajen. A takarda tsakanin radio stations mu guda hudu, wajen mutum miliyan 17 a kullum da suke sauraron mu. Saboda haka mun samu wasu mutane, mun saka su, mun ce ku aikin ku kenan, ku dinga duba mana yanda za mu dinga tafiyar da aikin mu ga new media, kuma da yanda za mu jawo hankalin mutane su zo su fahimci abin da muke yi. Kuma muna neman taimako daga wajenku na horo da kayan aiki da duk yanda kuka ga za ku iya taimaka mana, saboda duk da cewa yanzu za ku zo Kano ku zauna, mun san cewa tunda dukkaninmu aikin jama'a muke yi, idan muna yin sa daidai, ribar mu ce gaba ɗaya.
Alhaji Abbas Alhati kenan manajan daraktan Freedom Radio. Haka zalika shugaban na sashen Hausa na muryar Amurka ya ziyarci tashar rediyon Rahama FM guda cikin tashoshin da ke kokarin kulla alakar aiki da muryar Amurka, har ma manajan aikace-aikace na tashar.
Alhaji Aliyu Abubakar Darma ke cewa
za mu dan rika sanya wasu daga cikin shirye-shiryenku a tashar. Abin ne bai dade ba, kullum na jin bai fi mako biyu fa da yin wannan. In Allah da za a soma, kuma gashi ka zo da wani sabon ma abin, saboda haka hannu biyu mun karɓi wannan gayyata, kuma Allah da za mu ba da cikakken haɗin kai, mu ba da gudunmuwa yadda alaƙar za ta kyauta ƙarko insha Allah. Muna godiya da ziyarar da aka kawo mana domin girmamawa ce a gare mu.
Baya ga tashar Rahama Radio, ita ma tashar Arewa Radio FM na yunkurin kulla ƙawancen aiki da muryar Amurka sashen Hausa. Sauran tashoshin da shugaban sashen Hausa na VOA Aliyu Mustapan Sokoto ya ziyarta a nan Kano sun hada da gidan rediyon Kano da kuma Radio Vision FM, inda ya gana da shugabannin tashoshin domin ƙara ƙarfin dangantakar da ke tsakanin su da muryar Amurka. Mahmud Ibrahim Kuli, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Aishatu dauke da sauran labaran duniya.
Bernie Sanders ya samu gagarumin nasara inda ya lashe zaben fidda dan takara na jam'iyyar Democrat da aka gudanar a Nevada, wanda hakan ya karfafa matsayinsa na wanda ke kan gaba a jerin masu neman zama dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar. Bayan da ya kunnan doki da wani dan takara a Iowa da nasara da ya samu a New Hampshire, da wannan cikakken nasara da ya samu a Nevada, Senator Bernie Sanders ya yi kira da a hada kai a jam'iyyar. Idan muka hada kai, ba kayar da Trump kadai za mu yi ba, za mu kawo gyara da sauye-sauye a kasa, kuma za mu samar da gwamnati da kuma irin tsarin tattalin arzikin ƙasa da zai amfani kowannenmu, ba kawai wasu masu arziki da suka ba da gudunmawa yayin yakin neman zaɓe ba. Na gode kwarai, a cewar Senator Sanders. Ƙungiyar ta'addancin nan ta Al-Qaeda reshen yankin ruwayen ƙasashen Larabawa ta tabbatar da rasuwar shugabanta Qasem al-Rimi, a cewar rahoton wata kungiyar tattara bayanan sirri a jiya Lahadi. Tun a farkon watan nan, shugaban Amurka Donald Trump
ya bayyana cewa an kashe Arimi a wani hari da Amurka ta kai na yakar 'yan ta'adda a Yemen, inda Amurka ta sha jefa makamai kan 'yan kungiyar ta Al-Qaida cikin shekaru da dama. 'Yan ta'addar ta da kayan baya na Yemen na da nasaba da Al-Qaida na Osama bin Laden, wanda Amurka ke ganin na daga cikin kungiyoyin 'yan ta'adda mafi hatsari a duniya. Wata girgizar kasa mai karfin maki 5.7 a ma'aunin girgizar kasa ta auku kusa da iyakar kasar Turkiya da Iran da sanyin safiyar jiya Lahadi ta yi sanadiyar mutuwar mutane 9 a Turkiya, kana mutane 65 kuma suka jikkata a Iran. Hukumar binciken karkashin kasa na Amurka ta bayyana cewa girgizar kasa ta fi karfi a garin Habash al-Qoyun da ke lardin Azerbaijan ta yamma a kasar Iran, kimanin kilomita 10 daga kan iyakar Turkiya. Amma girgizar kasar ta fi ta'adi a lardin Van na Turkiya, inda mutane 9 suka mutu, cikinsu har da yara 4 ƙanana, mutane 37 kuma suka jikkata.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, sai a shakata da wannan wakar mai taken Zama na aure. We'll be right back. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu tashar BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato boahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu kuma ga shirin mu na gaba
kar asha kwaya kwaya ko bata da kyan jama'a ku saurara to kar asha kwaya
jama'a barkanku da warhaka barkanmu da saki saduwa a wannan shiri na Adena shan kwaya sunana Binta Esyaro jagorar wannan shiri da muke fata za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane mako kamar yadda wasu ku suka ji a shirin mu je gabata mun tattauna game da illolin matsalar shaye-shaye wacce ta kusan zama ruwan dare tsakanin al'ummomin kasashen duniya a wannan mako wanda zai zama na zango ko kashi na farko zamu fara jin ta bakin hukumomi akan matsalar miyagun kwayoyi fara daga jihar Adamawa a Najeriya inda wakilinmu Ibrahim Abdul Aziz ya samu tattaunawa da komandan NDLEA na jihar Alhaji Idris Bello
komanda barkamu da haka
barka da
ya gaje ya ayyuka
to alhamdulillah
to alhamdulillah komanda gashi ka zo jihar Adamawa a lokacin da ake kokarin magance matsalar shan magungunan kwayoyi na farko ya ga wannan lamari na shan magungunan kwayoyi a wannan shiya taka
eh to kaman assalamu alaikum jama'a kamar yadda ka sani yasa muna da shan miyagun kwayoyi kamar daga inda na taso a nan jihar Adamawa din ma gaskiya akwai matsalan shan miyagun kwayoyin nan tunda list da zuwa na zagaya dan ga wurare kuma da abubuwan da na ji dai so gaskiya muna da ayyuka da zamu yi nan
wannan da lokacin da kuma idan ka duba kusan ayyace cewa da duniya wannan matsala daga cewa wasu kasashe ma sun aiwatar da kuma ayyana hukuncin kisa amma abun da neman gagar kundila wai yayin da kuke yaki da su su kuma suna canza dabaru me ke sa haka
eh to ai dama haka ne ko me dama duk masu you know muga abubuwa ko menene yadda suka yi ana yakan su ko a mene dole za ta canza sallu suna canza fasali suna san yadda ba za a kama su ba yadda kuma za su yi ino nasara kan abin da suke amma mu ne ba za mu gaji ba dole mu ci gaba da yi mu ci gaba da bincike mu ga sanin menene dabarun su kuma yadda mu ma za mu turga shi wannan dabarun nasu
kaman kwan rahotanni su mene kan kafin dan samu nasara wa dan nasaru ko samu a rajin
eh alhamdulillah tunda gaskiya da zuwa na nan jiha akwai wasu wuraren da aka bayyana mun cewa ana sayar da waɗannan kwayoyi ko kuma an san wuraren da cewa akwai yaran na dide masu tare zone tsayi nan saki kuma duk so a cikin su akwai mayanka nan so kuma alhamdulillah mun je mayanka yara na sun je mayanka an kama mutane to bayan an kama mutane annan mayankan ni ma na je da kaina na je na ga shugabannin wurin na gayyato su in ofishi na kuma sun zo na mun tattauna da shi ma'an mayanka da kuma gidan dambe akwai gidan dambe ma wurin to duka dai sun zo nan kuma alhamdulillah tun lokacin da muka yi wannan aikin har wa yau gaskiya sai dai godiya ake tunda mu ba mu tsaya ba kawai dan cewa mun kama mutanen nan bayan kama su mun ga shugabannin wajen kuma mun gaggaya musu abin da in dai suka ci gaba da bari ana sayar da kwayoyi wurin nan abin da zai faru da su to kuma su ba san haka to kawo yanzu an fahimci cewa aikin kenan ba ya kai aiki a bai ma jami'an tsaro ba kawai su je su aiki su fito dole in suka je suka aikin suka fito kuma da kuke zaune wurin ko kuma dole kuma ku wasu abubuwan da zai sa waɗannan mutane ba za su dawo ba alabashi kuma sai a zo a ce ai jami'an tsaro ne ba su zo ba so alhamdulillah dai mun yi nan to banda nan akwai wasu wuraren ma din ba zan faɗi su ba dai yanzu amma su ma muna aiki akai
so shi da ka faɗa a kowace sura da ta masa ne labari ne misali zaka tada akwai bakin kasuwa akwai ta shafa kuma wani kwanzon gurbin waje da kika ake watakin san bisa me kuke go akan waɗannan wurare da waɗannan kuma sanin wurare ne
to ba damuwa ai kai wannan ma inda muka je shi ma hawtan inan wayanka din ai sanannen wuri ne kuma mun aiki wurin ka ba waɗannan sanannun wuraren ma insha Allah zaka dawo nan kuma zaka ga yadda zamu yi muna dai kai
kaman an ibe daukan jinka wannan na zuwa ne kamar ka fara dole hada kai amma matsalar ita ce sai da kayan aiki ya batun kayan aiki
eh to ba to alhamdulillah dai kan zuwa Najeriya Adamawa a halin gaskiya shi gwamnatin jihar Adamawa gaskiya yana taimakawa majami'an tsaro kuma alhamdulillah mun gode mishi so gaskiya ino da taimakon da yake badawa kuma da wadda mu ma muke samu ino a daga headquarters din mu to ai muna hadawa kuma banda wannan ma akwai sauran jami'an tsaro nan akwai joint task force
na hadaka shin
yau wadakan da aka yi da joint task force din nan da kuma duk da su muke hadawa kuma wannan aikin da muka yi duk da su muka je da yara na aka je aka yi wannan ayyukan to haka dai ake yi you know Allah lallaba da wanda mu abubuwan da muke da shi da shi muke ayyukan namu
to masu sauraro sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako inda zamu kawo maku kashi na biyu a ci gaba da duba matakan da hukumomi ke dauka don yaki da wannan mummunar dabi'a ta amfani da miyagun kwayoyi yanzu a madadin Ibrahim Abdulaziz da kuma Julie Leathers Gresham wacce ta hada shirin ni Binta Esyero nake maku fatan alheri huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
kar a sha kwaya kwaya ko ba ta da kyan jama'a ku saurara to kar a sha kwaya kwaya ko ba ta da kyan dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ko ba ta da kyan
to wannan haka yake a gaida Binta Esyero yanzu kuma lokacin da Babangida Jibrin zai kawo mana sharhin jaridan Najeriya
zan fara sharhin jaridan ne da jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaran jaridan na cewa ya zaka shugabannin yankin kudanci da kuma yankin tsakiyar Najeriya sun bayyana fargabansu yadda kasar ke ci gaba da fadawa cikin yanayi na rashin tsaro tare kuma da bayyana koyon bayan su ga matakin majalisar dattijan Najeriya na duba rahoton gyara a kundin tsarin mulkin Najeriya ta shekara ta 2014 a wata sanarwa da shugabannin yankunan guda biyu karkashin jagorancin Yinka Odumakin na yankin yammacin Najeriya da General CRU Hikere na yankin kudu maso gabashin Najeriya da Senator Basir Osho na yankin Niger Delta da kuma Dr. Inusa Dogo da yankin tsakiyar Najeriya da kanansu sun yi bada matakin na majalisar dattijai na sake duba yin gyara kundin tsarin mulkin Najeriya sai kuma jaridan Daily Post a daya daga cikin manyan labaran na cewa ministan shari'ar Najeriya Abubakar Malami ya maida martani game da adawar da kasar Amurka ke nunawa game da matakin gwamnatin Muhammadu Buhari na mika wasu dala miliyan 100 ga gwamnatin jihar Kebbi Abubakar Bagudu a cewar jaridar Daily Post dai Abubakar Malami dake zama ministan shari'ar Najeriya ya musanta rahotannin da ake bazawa cewa gwamnatin Muhammadu Buhari da ta kaurin suna wajen yaki da cin hanci da rashawa ta kuduri aniyar mika dala miliyan 100 ga gwamnatin jihar Kebbi Abubakar Bagudu daga cikin kudaden da aka gano na tsohon shugaban kasa Janar Sani Abacha ministan na Najeriya dai ya bayyana rahoton da cewa na kanzon kurege ne ba shi da tushe ballantana madafa ita kuwa daya daga cikin manyan labaran ta jaridar Vanguard ta bayyana cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya maida martani game da hare-haren da yan kungiyar Boko Haram suka kai a garin Garkida da ke jihar Adamawa wata sanarwa da mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin yada labarai Malam Garba Shehu ya sanya wa hannu shugaba Buhari ya jajanta ma yan uwan mutanen da suka rasa rayukansu da dukiyoyinsu a wannan hali na kungiyar Boko Haram tare kuma da ƙara jaddada kudurin gwamnatinsa na ci gaba da ba da kariya da kuma na kawo ƙarshen yan kungiyar ta Boko Haram baki daya shugaba Buhari ya bayyana cewa gwamnatinsa tana iya bakin kokarinta da yaki da yan ta'adda a Najeriya a ko ina suke sai kuma jaridar Leadership daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa yanzu a yau ne al'ummar jihar Borno da ma wasu sassan Najeriya suka tashi da azumi sakamakon kiran da gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Azulum yayi na cewa al'ummar jihar su tashi da azumi da kuma gudanar da addu'o'i na samun zaman lafiya a jihar da ma Najeriya baki daya ganin yadda hare-haren yan kungiyar Boko Haram yayi kamari a yan kwanakin nan gwamnatin jihar ta Borno ta bayyana buƙatar ganin an tashi da azumi tare da za a roki Allah samun nasara da kuma kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci kuma samun zaman lafiya a jihar da ma Najeriya baki daya. Babangida Spring, Murya Amurka daga Najeriya.
To a gaida Babangida Jibrin, yanzu kuma sai wasu sakonni da ku masu rauke kira ta waya kuna ajiye mana.
Assalamu alaikum Murya Amurka. Daga Zainab mai haka ba on jami'a daga Sabin Najeriya. A yau zan ba da ra'ayina ne musamman ga 'yan Najeriya. Kamar zan so masu addu'o'i da musulmai da kirista Allah ya kawo mana ƙarshen ƙungiyar Boko Haram. Kuma ina kira ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai tsaye a kan batun tsaron nan. Saboda koyon a ce ana tashin hankali a kai hari sai gobe a kai hari to Allah ya kawo mana ƙarshen ƙungiyar Boko Haram.
Assalamu alaikum sarkin Hausa Radio America. Sunana Dallami Daija ta gara jihar Niger Nigeria. Ina kira ga gwamnatin tarayya a halin da muka shiga karamar hukumar rafi ke cikin garin Kagara to yan gudu shi gida cikin cika garin Kagara kakaf. Sai ne suna cikin garin Kagara da fando gari da Kaduna da Zanjeru ba wurin da yan gudu shi gida ba su ce a halin da muka shiga yanzu. Ina so ga gwamnatin tarayya ta kawo gudunmawansu a san halin da ake cikin duk ba wani mutum da ya rage a kauye da wanda ake makamu shiga wani hali. Allah ya sa a biyu kokin da.
Salamu alaikum kwashi hausawa mai auka mai magana sami dan takara daga dogon daji can Borno ka zama Sokoto state. Da Allah kwashi hausawa mai Amurka ana son kuɗi sannan sakona da gwamnatin jihar Sokoto. Wasu mutane da aka zargi guda uku da wayar iyawar wata yarinya haɗe mai tallafiya wuta. To ina kira gwamnatin jihar Sokoto na kwamiti na bincike gaskiyar gano lamarin nan. Idan dan ne tabbata an tabbatar da su aikatan nan ne shi ta ɗauki mataki na hukunta su mai tsanani don yi zai izina ga sauran ma'aikata.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magana Hadi tsohon sarki da ratsan gidan Barado Ijibi. Allah ina so ku bani dama domin in faɗa ra'ayina akan keke kutan da ake yi a nan jihar Kaduna musamman gudu da take taji ne cewa wai wannan jihar Kaduna ba ya son yankin da na kuma bai yi yanki da farko ba wanda idan gaskiya za a tsaya a faɗa tsakani da Allah tunda aka kafa gwamnatin jihar Kaduna ba a taɓa yin gwamnan da ya ba mutanen yankin da wuraren mukamai ba amma menene suka yi a al'ummar ku saboda haka babu ruwanku da al'ummar ku daga su ko ƴaƴansu ko ƴan uwan matan su wani kansu da gwamnati ba ya wuce ƴan uwansu na ƴan uwan matan su da ƴaƴansu da su kansu amma babu ruwanku da al'ummar su sai ranar zaɓe wannan shi ne gaskiyar magana.
Assalamu alaikum mai magana Alhaji Hayatu wanda an kai sani da mazaunin Bayar Sokoto daga Lokar Garo ina ɗan kuɗi kan sakona daga Aminu Tambuwal warka in bacci suka wallahi Lokar Garo ɗin gada.
To madalla sai a ci gaba da aiko mana sakonni kuma mu ci gaba da kawowa don muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
To kasar Koriya ta Kudu ta sanar yau Litinin cewa adadin mutane 161 ne sababbin kamuwa da cutar murar coronavirus wanda hakan ya sa jimlar waɗanda suka kamu da cutar a kasar ta kai 763. Hukumomi kuma sun tabbatar da rasuwar ƙarin mutum biyu wanda ya sa adadin mutane da suka mutu zuwa yanzu ya kai 7. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana jiya Lahadi cewa Amurka ta yi wata 'yar takaitacciyar tattaunawa ta tsawon kwanaki 7 da kungiyar Taliban a kasar Afghanistan.
To madalla masu sauraro nan makakashin shirin namu na hantsi sai kuma tun da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kada manta za a iya rubuta kan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na BOAHausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Sule da ta yana gabatarwa sai Salamu Abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Jimmy Cook Mr. Phil Hashi kuma ke cewa sai mun ƙara ruwa idan Allah ya sa. Assalamu alaikum.
Afrika.